بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar Lahadi wanda shine yammacin 16 ga watan Ramadan shekarar hijira ta 1446 daidai da lissafin 16 ga watan Maris 2025 daga wannan masallaci na Garki Area 8 a nan birnin tarayyar Najeriya Abuja inda muke karatu a cikin tafsirin Al-Qur'ani mai girma wannan shine darasi na 8 insha Allah cikin jerin gwanan darussa na tafsirin suratul baqara zamu tashi daga fadin Allah madaukakin sarki aya ta 21 ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum na'am
a'udhu billahi يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون
الله مدوكين سركي يچي يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا كو متاني اعبدوا ربكم ku bautata wa ubangijinku allazi khalaqakum wanda ya halicce ku wallazina min qablikum wanda ya halicci kuma wadanda suke gabaninku la'allakum tattaqun watakila ku samu takawa wannan aya ta zo da sabon zance an riga an gama magana da aka ji a baya wacce ta shafi rarraba mutane zuwa dangin muminai da dangin kafirai da kuma dangin munafikai da bayanin da aka yi akan siffofinsu siffofin kowane dangi da kuma misalan da aka buga game da sha'aninsu to anan kuma sai Allah madaukakin sarki ya dauko sabon zance kamar ana hada dukkanin waɗannan al'ummomin gaba daya da muminai din da kafirai da munafikai Allah ya hade su gaba daya a cikin fadin sa ya ayyuhan nasu yace ya ayyuhal lazina amanu ko ya ayyuhal lazina nafaqu ko ya ayyuhal kafiruna sai aka hade gabaki daya aka kira su da suna na cewa ya ku mutane gabaki dayanku Allah yana muna wa'azi yana kirayen mu zuwa ga mafi girman al'amarin da Allah yake kirayen mu zuwa gare shi shine bauta mai shi kadai a matsayin shi na Allah mahaliccin mu haka kuma ya saman mana da ainihin wato takawa Allah madaukakin sarki yayi wannan kira wannan shine kira na farko a cikin alkurani ga baki da yanka tautun daga suratul fatiha zuwa nan shine aka fara kiran mutane zuwa ga wata wata doka wato dokar tauhidi dokar ibada kira zuwa ga bauta Allah kira zuwa ga dayauta Allah da bauta kuma aka kira mutane ga baki daya wannan aya fadin ya ayyuhan nas zamu ga cewa akwai wasu malamai cikin malaman ulumul qur'an wanda suke cewa duk inda aka samu ya ayyuhan nasu a cikin sura to wannan yana nuna cewa surar makka ce yanzu wannan ka'idar tasu ta fada nan kuma wannan sura da ijma'in malamai sura ce yar madina kuma gashi ta zo da ya ayyuhan nasu haka suratul nisa'i ya ayyuhan nasu taqurrabakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ita ma sura ce madaniya kuma ta zo da ya ayyuhan nasu su suna cewa ne in ka ji an ce ya ayyuhal ladzina amanu to sura ce yan makka in ka ji an ce ya ayyuhal nasu afwan yan madina in ka ji an ce ya ayyuhal ladzina ya ayyuhal nasu sura ce yan makka to wannan ka'ida ba ko ina take aiki ba ka'ida ce ta mafi yawan lokuta kaman batun su game da al-huruful muqatta'a malaman suna ganin cewa duk inda aka fara da alif lam mim ha mim qaf da ire-iren su duka surorin makka ne akwai wasu surorin Madina da suka fara da haka alal misali ga suratul baqara da kuma suratul ali imran wallahu a'lam. Wannan umarni izuwa ga bautar Allah. To menene bautar Allah? Menene al-ibada? Aka ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, ya ku mutane ku bautata wa ubangiji. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi yana cewa ibada ita ce abin da ya hada wasu turaku guda biyu, akwai ghayatul hubb da kuma ghayatul dhilli wal khudu, abinda mutum zai aikata da tsananin kaunar Allah da kuma risnawa a gaban Allah dan neman yarda Allah. Duk abinda aka aikata da waɗannan sifofi shi ake nufi da ibada. Saboda ibadoji abubuwa ne masu yawa. Shi ko Ibn Taymiya da yazo sai yake cewa al-ibadatu lafzun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mali al-batinati waz-zahira. Yace lafazi ne da ya tattaro dukkan abinda Allah yake so a aikata. Duk abinda Allah ya ce a aikata sunan shi ibada, wanda yake Allah yana son a aikata wannan abu kuma ya yarda a aikata shi. Yace daga cikin ayyuka na zahiri da wanda suke boyayyu, alal misali kaman sallah, sallah da zakka da azumi da aikin hajji da faɗin gaskiya da bayar da amana da biyayyar iyaye da sada zumunta da cika alƙawari da wa'azi da jihadi da kyautata ma maƙwabta da marayu da talakawa da bayi ko ma'aikata, kai hadda ma kyautata wa dabbobi da kiran Allah ta fuskar addu'a ko ambaton Allah da karatun alƙur'ani da kuma sauran misalai na ibadoji. Duk waɗannan suna cikin ibada, wasunsu suna cikin rukunai wanda dole sai mutum ya yi, wasu suna cikin wajibai wanda suke suna da ƙarfi, wasu kuma suna cikin mustahabbai. Haka nan kuma kaga waɗannan duka ibadoji ne na zahiri. Haka nan kuma a cikin ibada har ila yau akwai son Allah, ƙaunar Allah a cikin zuciya, da ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin zuciya, da jin tsoron Allah, da shakkar gamuwa da Allah, da komawa izuwa ga Allah don neman agaji, da tsantsanta bauta ga Allah, da yin haƙuri da hukuncin Allah, da jarabawa da Allah yau mutum, da gode wa ni'imomin da Allah yau mutum, da yarda da ƙaddara da Allah ya ɗaura maka, da dogaro ga Allah, da fatan samun rahamar Allah, da jin tsoron azabar Allah, da ire-iren waɗannan. Waɗannan su kuma duka ibadoji ne da ake yi da zuciya. Waɗancan su sallah da azumi da aikin hajji da sauransu ibadoji ne da ake yi da gaɓoɓi da baki da hannu da ƙafa da makamantansu. Waɗannan su kuma su ne ake yi da ainihin wato zakata. Saboda haka za mu iya cewa ita ibada matuƙar abin nema daga gare ta shi ne neman aikata abin da Allah yake so, aikata abin da Allah yake so, aikata abin da Allah ya yarda da shi, aikata abin da Allah ya halicce ka don aikata shi. Kamar yadda Allah yake cewa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, ban halicci aljannu da mutane ba sai don su bauta mu. Haka Allah yake wa khalaqallahu samawati wal arda bil haqq walitujza kullu nafsin bima kasabat, mun halicci sammai da ƙasa da gaskiya don a zo a yi bauta kuma don an koma lahira Allah ya yi sakamako. Za ka kuma wannan kamar yadda muka ji a baya, wannan umarnin na abautatawa Allah shi ne abinda dukkanin annabawa suka dinga faɗi, ubudullaha malakum min ilahin ghayru. Haka Hudu ya faɗa, haka Salihu ya faɗa, haka Shu'aibu alaihimus salatu wassalam, dukkanin annabawa haka suka faɗa. Akan wannan bauta ga Allah da kore shirka, akan shi aka yi ja'inja tsakanin annabi Ibrahim alaihi salam da mutanen garinsu da dattawan garinsu har da iyayen shi. Akan shi ne aka yi nufin ƙona shi, akan shi ne aka yi nufin kashe shi. Wannan shi ne wato abinda Allah ya kawo annabawa su su kira izuwa gare shi. Saboda wannan aya tana kiran mu izuwa ga wannan bauta ga Allah, kuma tana kiran dukkanin mutane izuwa ga bautawa Allah. Da wanda yake cikin bautar tana kiran shi izuwa ga ya tabbatar ya ci gaba da bautawa Allah. Wanda baya ciki ana kiran shi da ya sauri ya kai shi kiyamul layli ya fara bauta Allah ubangijinsa. Allah yace rabbukumul ladhi khalaqakum ubullahu rabbukumul ladhi khalaqakum wal ladina min qablikum, bautawa Allah ubangijinku wanda ya halicce ku kuma ya halicci waɗanda suka zo gabanin ku. Waɗancan maganganun duka suna cikin littafin al-ubudiyya na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, na takaita mana su. Ibn Taymiyyah ya ci gaba da cewa a cikin littafin shi na al-ubudiyya, yace shi Allah ubangiji madaukakin sarki shine ya halicci dukkanin bayi na da, wato walladina min qablikum kenan, da kuma na yau khalaqakum kenan, ya halicce mu kuma shi ya halicci al'ummomi tun daga farkon halitta, kuma shi yake bayar da arziki ga dukkanin masu rai daga cikin halittunsa, shi yake rayawa kuma shi yake kashewa, kuma shi yake jujjuya zukata, shi yake jujjuya al'amara, shi yake ainihin wato da mulkin komai, babu wanda yake da wani mulki sai shi, shi ya halicci komai. Sawa'un mutane sun yadda shi yake yin wannan ko sun kafirce, haka dai al'amarin yake. Ibn Taymiyyah yake cewa sawa'un i'tarafu bi dhalika aw ankaruhu, shi mutane sun yadda ko ba su yadda ba, sawa'un alimu dhalika aw jahilu, shin sun sani ko ba su sani ba, Allah dai shi yake yin duka waɗannan ayyuka. Saboda idan muka san cewa ibada ita ce bautatawa Allah Ubangiji wanda shine ya halitta, kuma bayi suke da tsananin bukata izuwa gare shi, bayi suke da tsananin bukata izuwa ga komawa gare shi, wannan babu wani aiki da bawa zai iya samu shiga a wurin Allah kenan sai bauta. Domin tace abinda Allah yake so yi, Allah yace la'allakum tattaqun, wato in kun yi haka za ku samu da'a da takawa, za ku guje ma abinda Allah ya hana, za ku guje wa abinda Allah bai yarda a yi ba, ku samu abinda ke cikin tauhidi da abin da ke ƙarƙashin tauhidi, wato na bautar Allah, da abin da ke kishinta tauhidi ku guje mishi, wato shine shirka da Allah. Wannan aya tana da fa'idoji da yawa, da ita da ayar da ke biye a bayanta shine faɗin Allah maɗaukakin sarki, allazi ja'al lakum al-arda firashan was-sama'a bina'an, da kuma ta bayanta faɗin Allah maɗaukakin sarki, fa in kuntum fi firadin mimma nazzalna ala abdin, waɗannan ayoyin guda uku, ubudullahi allazi khalaqakum, sai cikonta faɗin Allah maɗaukakin sarki, allazi ja'ala lakum al-arda firashan, sai kuma ta gaba da ita faɗin Allah wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdin, wato tabbatar da abubuwa guda biyu wanda su ne asalai ne azimai ne a cikin rayuwar musulmi, tabbatar da Allah Ubangiji ne ya cancanta a bautata masa shine asali na biyu, da tabbatar da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. To Allah shine ya kira mu zuwa ga bauta, shine Allah mahaliccin mu ya kira mu zuwa ga bauta, sannan kuma ya kira mu zuwa ga in za mu bautata mishi, bautata mishi da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi, shi yasa aka kira mu zuwa ga gazgata manzon Allah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdin, kuma da zamu zo dashi. Daga cikin fa'ida ita wannan aya da muka karanta ta 21, akwai nuni zuwa ga cewa da'awa zuwa ga tauhidi, kiran mutane zuwa ga bautatawa Allah shi kadai, kiran mutane zuwa ga bautatawa Allah ba tare da shirka ba, abu ne wanda zai ci gaba da tafiya gabaki daya, kuma abu ne wanda kowa za a yi mishi wannan kiran. Kun ga Allah ya ambaci muminai, ya kuma ambaci kafirai waɗanda ya ce waɗanda ma ba za su yi imani ba, wanda ya ce innal ladhina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunziruhum la yu'minun, Allah ya yanke musu hukunci ba za su yi imani ba. Sannan ya ambaci munafikai da irin tarkatarkar da suke ciki, amma kuma duka Allah ya hada su gaba ɗaya ya ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. To kenan kira zuwa ga tauhidi babu wanda za a kyale, za a kira mumini zuwa ga ya ɗayanta Allah, za a kira kafiri zuwa ga ya bar kafirci ya zo ya bi Allah ya tauhidi, za a kira munafiki zuwa ga ya tuba ya bi Allah ya yi tauhidi ya bauta wa Allah. Kuma wannan kira zai ci gaba da tabbata har ƙarshen duniya, shi yasa Allah ya ta'abiri da annasu, domin dai daga farkon duniya har ƙarshen dukkanin mu sunan mu mene, sunan mu mutane, mu Allah yake kira tun daga mutanen farko har na ƙarshe. To ƙarƙashin haka wannan shike nuna dalili akan shumuliyatu da'awatin nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'azin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kiran da yake yi ya shafi ko ina ya shafi kowa, ya shafi kowane gari, da kowane jinsi, da kowace ƙasa, da kowace al'umma. Kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa kana an-nabiyyu yub'athu ila qaumihi, annabawan da sun kasance ana aiko su zuwa ga mutanen garinsu. Kamar da Allah ba mu labari, wa idza wa ila kaza akhahum fulan, wa idza samuda akhahum shu'aiba, wa ila adin akhahum saliha, da an aika musu zuwa ga specific al'umma. Nabi sallallahu alaihi wasallam yace wa bu'istu ila an-nasi kaffa, ni kuma aiko ni zuwa ga mutane ne gabaki ɗayan su. Nabi sallallahu alaihi wasallam yace wa'azina ga kowa ne, da Yahudawa da Kiristoci da Musulmai da Mushrikai da kowa, duk wanda wa'azin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riske shi ba shi da uzuri sai in ya karba. Mutane da aljanu, jajayen fata da baƙaƙen fata, ‘yan Afirka da ‘yan Asiya da ‘yan Europe da ‘yan ko’ina. Sannan wannan aya tana nuna mana cewa duk wanda ya yarda tauhidin rububiyya, ya yarda cewa Allah shi ne mahalicci, to lazumin haka ya yarda cewa Allah shi sun canta abota mashi. Domin Allah ya ce ubudu rabbakum, kuma wuta wa Ubangijinku. Mun yi magana a kan rabbu a baya, wato mahaliccinku, wanda ya halicce ku, wanda yake ba ku ci da sha, yake ba ku numfashi, yake raya ku, yake kashe ku. Allah bai tsaya nan bai ce allazi khalaqakum, wanda ya halicce ku. Wato wanda za a bauta sama shi ne wanda ya wannan aikin, shi kadai cancanta a bauta mishi, shi kadai cancanta a ji tsoron shi, shi kadai cancanta ainihin a risina gaba gare shi. Saboda haka ya zama wajibi kenan, wato mutumin da ya yarda tauhidin rububiyya ya zama ya yarda tauhidi na uluhiyya, ya bi Allah. Sannan Allah maɗaukakin sarki shi kadai ya cancanta a bauta mata, tunda shi kadai ya halitta. Wani bai yi halitta ba, ballantana ya cancanci bautatawa. Sannan yana da kyau, wannan yana nuna mana cewa idan an zo karantarwa a duk inda aka tara mutane za a koya musu addini, to a fara da koya musu tauhidi. Yanzu wannan shine umarni na farko da muka tara a cikin Alkur'ani, daga suratul Fatiha zuwa nan mun karanta akalla aya wajen 28 ko 30. Suratul Fatiha aya 20, nan kuma aya aya 7, nan kuma aya 21, kaga 28 ne. Yanzu ai yanzu ana kan farko kenan. To abu na farko da aka fara tarawa shine magana akan tauhidi. Shine farko duk inda za a karantar da mutane. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya aiki Mu'adh dan Jabal, yace masa zan tura ka ƙasar Yaman ka je kai musu wa'azi. Wa innaka ta'ati qauman ahla kitabin, zaka tarar da mutane ne waɗanda suna da addini, suna da littafi. Yahudawa ne, yace falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi ibadatullah, abu na farko da zaka kiraye shi zuwa gare shi shine bautawa Allah. Su bashirka, saboda duk inda za a yi wa'azi, inda za a karantar, a masallaci ne ko a gida ne ko a makaranta ne ko a ina ne, to ya zama cewa tauhidi koyawa mutane ɗayanta Allah, da kiransu zuwa ga su bi Allah shi kaɗai, su bauta mishi, ya zama shi ne farkon al'amarin da za a samu. Ya zama ko da an saka wasu abubuwa da ake ganin akwai bukata, ya zama wannan yana da priority, yana da muhimmanci, domin shi ne abin da zai sa su tsira a duniya, su tsira a lahira. Yana daga cikin tashin hankalin da muke ciki a ƙasashenmu, yayin da mutane suke jin tsoron ma su ji ana magana akan tauhidi, mutane suke ƙyamar wa'azi akan tauhidi, mutane suna ganin kira zuwa ga abu Allah raba kan al'umma ne, wanda kuma shi ne kiran annabawa, shi ne abin da suka yi. So da haka jama'a mu kula da wannan. Sauran abubuwa suna da muhimmanci, koyan ibada, koyan mu'amala, koyan akhlaq da sauran ilmomin da ake mu'amalantar su a cikin karatu, duk suna da muhimmanci, amma muhimmancin su yana ƙasa da muhimmancin tauhidi. Saboda haka idan zaka karantar da mutane a masallaci ko a wata anguwa ko a wata makaranta, ka tabbatar da cewa ka sanya musu darasi wanda zai sanar da su Allah, wanda zai sa su gane muhimmancin wato bautatawa Allah shi kadai, wanda zai sa su kyamaci shirka da dukkanin nau'o'inta. Sannan wannan aya tana tabbatar mana da cewa Allah shi halicci mutanen farko da na ƙarshe, kamar yadda yace khalaqakum wallazina min qablikum, Allah shi halicce ku kuma ya halicci waɗanda suke gabaninku. Sannan a wannan yana nuna mana har ila yau wato tsarin da Allah yake bi wajen faɗan hukunce-hukunce da dalilansu. Da Allah ya ce fa'budu rabbakum, ku bauta wa Allah Ubangijinku. Sai bai tsaya nan ba, sai ya faɗi illa dalilin me yasa za a bauta wa Allah, ce saboda shi ya halicce ku. Saboda shi halicce ku ya fi cancanta a bauta masa. Kamar wani mai tambaya zai ce da aka ce fa'budu rabbakum, sai wani mai tambaya ya ce limana abuduhu, dan me za mu bauta mishi? Sai aka ba shi amsa da cewa li kaunihi rabban wa khaliqan lakum wa liman qablakum, za ku bauta mishi saboda shi ne Ubangijinku, kuma shi ne mahaliccinku wanda ya halicce ku, ya halicci na gabaninku. Sannan wannan aya tana nuna mana cewa abinda ke samun mana da taqawa shi ne bautar Allah. A baya mun yi magana akan mai taqawa, inda ka ji an yi magana akan taqawa, to tana samuwa idan ka bautata wa Allah. Allah ya taimake mu. Sannan a cikin wannan aya har walau akwai watan hani daga barin bid'a, domin bid'a ba ta haɗuwa da bauta Allah, ba ta haɗuwa da tauhidi, ba ta haɗuwa da sunna. Al-Imam Shatibi yake cewa manufar shari'a mafi girma shi ne fitar da mutane daga biye wa son zuciyarsu. Ya ce ikhrajul mukallaf min da'iyati hawahu hatta yakuna abdan lillahi ikhtiyar, a fitar da mutum daga bin son zuciyarsa har ya wayi gari ya zama yana bin Allah da zaɓinsa. Kama huwa abdun lillahi ittirara, kamar yadda Allah ne ya halicce shi ko ya ki ko ya so, to ya zama da zaɓin kansa yana bautata wa Allah da ya halicce shi. Al-Imamu Ahmad da Tirmidhi su rawaito hadisi a cikin littafansu. Al-Imamu Ahmad a cikin littafinsa watan Musnad, da Tirmidhi a cikin littafinsa Al-Jami', daga sahabi Al-Harith Al-Ash'ari radiyallahu anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah subhanahu wa ta'ala amara Yahya ibn Zakariya bi khamsi kalimati, Ubangiji ya umarci Yahya dan gidan Annabi Zakariya da maganganu guda biyar cewa ya tabbatar ya gaya wa mutane su, shine an yu'allima biha, an ya'mala biha, ya aiki da su, wa ya'mura biha bani Isra'ila, ya umarci banu Isra'ila an ya'milu biha, su yi aiki da waɗannan kalmomi. Ulahunna, abu na farko an ta'budullah, Allah ya ce banu Isra'ila ku bauta wa Allah, wala tushriku bihi shay'an, kada ku shirka da shi akan komai. Sai ya ce fa inna mathalan man ashraka billahi, misalin wanda yake yi wa Allah shirka ka mathali rajulin, kamar misalin mutum ne ishtara abdan, mutum ya je kasuwa ya siyo bawa bi khalisi malihi, da dukiyarsa halak malak, fa dhahaba min dhahabin aw waraqin, zinariya ko azurfa, fa qala lahu, sai ya dauko bawan nan sai ya kawo shi gida, sai ya ce masa hadhihi dari, ga gidana, wa hadha amali, ga kuma aikin da na baka, zaka ba fulawa ruwa, zaka wanke motoci, zaka yi wanke-wanke, zaka yi cefane, zaka yi kaza, zaka yi kaza, fa amal, duk wannan aikin shi zaka dinga yi, wa addi ilayya, kuma zaka dinga kawo min rahoton aikin da kai. Fa kana ya'malu wa yu'addi ila ghairi, me kun yi zo ya dinga aiki a gidan mai gidan shi da ya siyo shi, kawai sai kuma yana aiki a gidan makwabta, sai zama su yake, ya zama an sarabultu wani mutum daban wanda ba shine mai gidansa ba. Annabi ya ce fa ayyukum yarda an yakuna abduhu kallalika, waye zai yarda bawan shi ya zama haka? Kai ba su mutum ba, kai ma ka dauke shi aiki irin da yake yanzu, ka dauke shi aiki a gidanka ko a kamfaninka ko a ofis ɗinka, me kun yi zo ya aikin da ka sa shi, sai ya dinga yin aikin kanshi ma kawai, ballantana kuma aikin wani, kai kuma kai kake biyan kuɗin albashi, waye zai yarda? Ba wanda zai yarda. Akwai ma'aikatar da misali in aka riga aka ɗauke ka, aka biya kuɗin lokacin da aka ɗauke ka, to kowa ya kaba kai, saka taɓa ba lokacin aikin, to waye zai yarda haka? Allah ya halicce mu, shi ne Ubangijinmu, ya kawo mu duniya ya ce mu bautata mishi, sai kuma mu koma muna bautata ma waninsa, kuma a ce za a zauna lafiya? Ba zai yiwu ba. a cikin wata riwaya ta al-Imam Ahmad yake cewa inna Allah azza wa jalla khalaqakum wa razaqakum, Allah shi ya halicce ku shi ya azurta ku, fa abuduhu kuma ku ta mishi, wala tushriku bihi shay'a, kar ku sake ku shirka. A cikin riwaya al-Imam al-Hakim Allah madaukakin sarki yana faɗa a cikin hadisi al-Qudsi yace yu'dhi ibnu adama, dan adam yana cutar da ni, dan adam yana yi mini ba daidai ba, a abuduhu a akhluquhu wa ya'budu ghairi, ya zan halicci dan adam ni kadai, akhluquhu wahdi, na halicce shi ni kadai, wa ya'budu ghairi, yaje yana bautata ma wani na, sai Allah yace zai zo ya tarar da ni, zai zo ya tarar da ni, inna rabbaka labil mirsad, sadaka yan uwa musulmi mu yi iyayenmu mu ga cewa mun guje wa duk wani abu da ke da alaka da shirka, da karamarta da babbarta, tun daga kan riya da zuwa gumboka da canfi da tsafi da bori da bautar shehunnai, bautar kabari, bautar gumaka, kiran wani Allah da ɗaura guru da laya, da duk wani abu da zai nesanta ka daga Allah, kai kokari ka guje shi. Wanda duk ya gaya maka wannan to masoyinka ne, so yake ka tsira. Wanda duk kuma yana maka ba komai ka ci gaba da yi, halaka ka zai. Kana matsayin mutum ɗan adam bawa Allah ne, ba ka da abin da za ka yi ka biya Allah, ba ka da abin da za ka yi ka tsira, illa ka bautata wa Allah Ubangijin da ya halicce ka. Allah ka tsare mu daga shirka, Allah ka tsare mu daga taɓewa. Babu shakka duk wanda ya shirka wa Allah ya mutu yana yi to ya taɓe. Allah ya riga ya alƙawari cewa wanda ya mutu yana shirka Allah ba zai gafarta mishi. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, Allah baya gafartawa idan an yi mishi shirka, amma yana gafarta kuma bayan haka ga wanda ya so. Saboda kar ka saki diyar da za a buga a raya, kar a samu shirka a cikin ayyukan barnar da kai. In har ya zama dole sai kai wata barna, to kar ka je ga shirka ko yaya, saboda shirka hadarinta ya munana. Wanda da ya je lahira alhalin yana mushriki, to babu yadda za a yi tsira. Allah bai yi alkawarin zai rangwanta ma wanda ya mutu yana shirka. Saboda mu riko da bauta Allah shi kadai, kuma mu guje wa shirka da dukkanin nau'o'inta. Sai Allah madauki sai ya ce allazi ja'ala lakum al-arda firashan. Na'am.
Allazi ja'ala lakum al-arda firashan was-samaa'a
Allah wanda ke sarki ya ci gaba da cewa allazi ja'ala lakumul arda firasha, Allah wanda ya sanya muku kasa ta zama a shimfiɗe, was samaa binaa, kuma ya halitta muku sama gata nan a gine kuna ganin ta, wa anzala minas samaa ma'an, kuma ya saukar da ruwa daga sama, fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, ya fitar daga wannan ruwa ya'yan itace arziki gare ku, fala taj'alu lillahi andada, kar ku sanya wa Allah abokan tarayya, wa antum ta'lamuna, alhalin kuna sanin cewa ba wanda ya cancanta ya tarayya ga Allah a cikin ayyukansa, a cikin ilahiyarsa da sauransu. Wannan aya ciko ne akan wancan bayani, ubudu rabbakum alladhi khalaqakum, aji dalili na farko kenan da yasa Allah ya cancanci bauta, saboda shi ya halitta. Anan kuma sai aka ambaci wasu daga cikin ayyukan shi, ja'ala lakum al-arda firashan, na biyu kenan ya sanya kasa a shimfiɗe, was samaa bina'an, ya sanya sama gata nan a kafe, wa akhraja wa anzala minas samaa ma'an, ya zubar da ruwa daga sama, sannan fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, ya saukan muku da ƴaƴan itatuwa daga jikin wannan ruwan sama. Waɗannan dalilai guda biyar na ayyukan Allah da yake yi wanda ba wani wanda ya ise yi su. Wannan ya ba Allah cancanta, shi ne mahadici, shi ne Ubangiji, kuma shi kamata a bauta masa. Allah ya fara da cewa allazi ja'ala lakumul arda firasha, Allah ya sanya muku ƙasa shimfiɗaɗɗiya, wato muqarraratan mutsa'atan musbatatan birrawasi, Allah ya sanya ƙasa ya shimfiɗa ta gata nan zaune lafiya lau, kuma tana da daɗin hawa da sauka, a hau aji ko ina sannan tana da tabbas bata girgidi saboda ya kakkafe ta da ainihin wato duwatsu Allah ya halicci wannan ƙasa yadda muke ganinta domin mu samu jin dadinta kuma yadda yake cewa a nan wajen cewa ya sanya ta ta zama firashin a wani waje kuma yake cewa Allahu alladhi ja'ala lakum al-arda qarara was samaa bina'an wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum min at-tayyibati ko zalikum Allahu rabbukum fa tabarakallahu rabbul alamin cikin suratul ghafir Allah yace ya sanya kasa qararan tabbatacciya bata girgidi bata tana daukan duk abin da za a yi ita kuke juyawa ku juya ku yi noma ita kuke tonawa ku yi fandisho ku saka gine-ginen ku yadda kuke so da kanana da manya da dogaye da gajeru ita kuke sharewa ku yi hanyoyi su kai ku garuruwa inda kuke so ita kuke sharewa ku yi airport jirgi ya sauka ya tashi ita kuke tonawa ku ɗebi ma'adanai na arzikin Allah iri daban-daban ku yi rijiyoyi ku yi abin nan wuraren daukan iba ma'adanai da sauransu idan mutane suka mutu kuma cikin ta za ku bude ku saka in ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum daratan ukhra ka kaddara inda a ce kasa ba ta iya jure abinda ake zuba mata na mamata duk inda za a zuba mamata ba za a zo na lafiya da su ba sai an rufe su a kasa in an ce ma a je a kai mutuwari ne mutuwarin haka za a yi ta wahala a yi ta sanya abin nan sanyi da kankara amma da kan ka shiga sai ka ji wari amma in ka shiga makabarta mutane ne kullu a kwance ba za ka ji wari ba kasa ta karbe su ta yi accommodating din su kuma ta ba ku dama ku ci gaba da rayuwa da za a ce ba mu san yadda za mu yi da mamatan mu da duk mutuwa za mu warin gawo ba duk sai kashi saboda haka Allah ya ba kasa wannan damar ta tsirar da abinci ta ba da ruwa ta rufe mamata a yi gini a kanta a gina gida a gina makaranta a gina masallaci a gina kasuwa ko ina a zauna lafiya sannan kuma ita kanta arziki ne in ka mallake ta arziki kaga duk wannan yana cikin tashiri da Allah ya mana da ƙasa babu wanda yake da wata ƙasa tashi sai ta Allah sannan wa sama'a bina'an sama kuma haka nan gashi nan kamar yadda yake cewa wa sama'a bina'an a wani waje kuma ja'alna sama'a saqafan mahfuzan Allah ya ce wa hum an ayatina mu'ridun a cikin suratul anbiya kenan ko Allah ya ce muka sanya sama ta zama wani rufi mahfuzan wanda yake katangagge wanda aljanu shedanin aljanu ba sa iya zuwa su shiga su je su ji labarin abinda ake magana a kai na ainihin wato kaddara da umarnin da Allah yake ba mala'iku Allah ya katange shedanin aljanu daga shiganta saqafan mahfuzan rufi wanda yake an kiyaye shi wanda tunda aka yi duniya a haka yake bai taba bukatuwa zuwa ga renovation ko ya bukaci zuwa ga za a canza ko za a gyara ko za a yi updating din sai dace da zamani kamar yadda muke wa gidajenmu da sauran properties din mu kai zaka gina gida sai ka darje an nuna maka irin abin da kake so da kanka bayan shekaru 5-10 sai ka ga wannan ya zama out of date kana buƙatar renovation kai kana buƙatar ma wani ai demolition ma a canza amma shi Allah tun da hannu sama tana nan a haka yace farji'il basara hal tara min futur ka sake duban sama shin ka ga wani waje da ya tsage sun marji'il basara karratai ka sake dubawa su biyu yanqalibu ilayka albasaru khasi'an wa huwa hasir haka zaka kyale sama yadda ka ganta ta Allah din nan da karfinta kuma Allah yace bi ghairi amadin tarawnaha babu ginshikai wanda kuke gani ma'ana akwai ginshikan amma ba ku ganin su yanzu shi ko dan adam duk yadda ya kai ga fasaha shi in zai yi gini daidai da girman masallacin nan jibin ginshikan da aka sani wata gida inda babu su ba zai zauna ba haka bane amma je da Allah ya zuba sama ba ka ganin ginshikin da Allah ya sa mata to wanda ya wannan aikin lallai shine mahalicin wannan duniya kuma shi kadai ya cancanta abu ta masa wa anzala minas sama'i ma'an sannan Allah kuma ya zubar da ruwa daga sama wannan ruwa da Allah yake zubarwa daga sama ya mishi kirari a wurare daban-daban wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'aduna daga sama arzikin ku yake ga abin da yake muku alƙawari ajiye mun ji bayani game da al-misalul ma'i duk duniya ta dogara da ruwan sama dan survival dan ta survival shine ruwan sha shine yake taruwa a ƙasar rijiyoyi shi yake haɗawa ya taru a koguna da bahramaliya da sauransu a ci gaba da amfani da shi shike shayar da tsirrai su bada abinci saboda haka duk sanda ba a same shi ba to za a shiga cikin tsoro da tashin hankali wanda zai haifar da karancin abinci sannan shike tsarkake duniya Allah ya kira shi da suna ma'an tahura ruwa mai tsarkakewa babu wanda yake sanin kimar ruwan sama da darajar sa kamar mutumin da yake noman rani irrigation yafi kowa sanin wato arzikin da ke cikin ruwan sama kaga cewa Allah cikin awa ɗaya biyu zai zubar da ruwa ba wanda ya san iya kashi sai shi ya shayar da ko ina kuma a wadata kai kuma da kake da gona wanda yake noman rani zaka iya wata biyu kana kokarin shayar da ita baka shayar da ita wannan ruwan kafin ka gama shayar da nan can ya bushe kullun a wurin ana aikin ban ruwa musamman a yanzu da mai yayi tsada ake sa wa injin ban ruwa manoman rani za su gane wannan karatun za su gane ashe ba karamin arziki Allah yake ba mutane ba da yake zubar da ruwa da damuna saboda haka Allah shi yake kadai yake wannan aiki babu wani wanda ya iya gano yadda zai yi ruwa na shi a wato a beyond ko kuma away from ruwan da Allah yake ba wanda ya taba gano wannan kuma ba wanda ya taba gano saboda halitta Allah ce shi yake zubar da shi Allah ya sa mala'ika mun ji ajiya akwai mala'ikan da aikin shi kawai wakilci akan ruwan Allah bai bashi lissafin cewa gari kaza lokaci kaza rana kaza daga minti kaza zuwa kaza a ba su ruwa adadi kaza gari kaza kuma a janye ruwan su sai rana kaza wannan ruwan da zai zuba a gari kaza Allah zai bashi umarni ya ce in bayan ka zuba a gari kaza ka gangara ka tafi rafi kaza su ma mutanen wani gari can su amfana akwai inda ba garin su aka yi ruwan ba amma zai gangara ya tafi wani gari su ma su amfana saboda haka Allah shi kadai ya yi wannan aiki sannan fa akhraja bihi min ath-thamarati sannan kuma Allah ya fitar da tsirrai kala daban-daban ƴaƴan itatuwa dangin abinci da abun marmari da abun masarufi da sauran kayan da ake nomawa iri daban-daban dukkanin suna buƙata zuwa ga ruwa kamar yadda Allah yake cewa kuma wani fassilu ba'dahu ala ba'din fil ukul sai ruwa iri ɗaya yake zuba a kan gwaiba da mangwaro da masara da dabino da inabi da duk sauransu da mai zaƙi da mai tsani da mai bauri da mai ɗankaran zaƙi da mai zaƙi sama-sama kowanne sai ka ji kuma ɗanɗanon shi daban kuma duka ruwa iri ɗaya lokaci ɗaya damuna ɗaya wannan duka yana cikin ikon Allah da ainihin wato buwayarsa ya ce rizqan lakum waɗannan ‘ya’yan itatuwa da suke sauka arziki ne gare mutum ya noma ‘ya’yan itatuwa ko abin noma ya samu dukiya da arziki ya samu abin da zai ci ya samu abin da zai yi kasuwa ya samu abin da zai biya buƙatun shi ne da kullun da na iyalansa ana dai ganin irin yadda noma yake samar da arziki to gashi Allah yana ambata abba washe yakan ce noma na duke tsohon ciniki ko kuma noma tushen arziki Allah ya ce rizqan lakum to saboda waɗannan hujjojin guda biyar sai Allah ya ce fala taj'alu lillahi andada kar ku sake ku sanya wa Allah ainihin wato andada abokan hamayya kar ku kirkiri wasu abokan hamayya ku sa wa Allah domin Allah shi kadai yayi muku wannan aikin allazi ja'ala lakumul arda mahadan a wani waje cikin suratu Taha kenan ko ya shimfida muku ƙasa wasa laka lakum fiha subulan ya muku hanyoyi a cikin ƙasa Allah ya ce wa anzala minas sama'i ma'an ya saukar da ruwa fa akhraja bihi azwajan min nabatin shatta ya fitar da tsirrai iri daban-daban da abinci da katako da magani da inuwa da kayan masarufi abu kaza iri daban-daban ga su akwai wanda abinci ne akwai wanda sutura za a yi da shi akwai wanda za a yanka ne a yi katako akwai wanda za a ɗiba a sarrafa a mayar magani min nabatin shatta Allah ya ce kulu ku ci daga waɗannan arziki na Allah war'au an'amakum kuma ku kiwata dabbobinku a cikin wannan yabanya inna fi zalika laayatin liulin nuha Allah ya ce lallai a cikin haka akwai ababen lura ga masu hankali wanda suke da hankali su suke lura da duka waɗannan ni'imomi da Allah ya Allah ka sa mu dace. Saboda haka wannan aya tana nuni zuwa ga tauhidin Allah na rububiyya, cewa shi ya halitta, kuma tana nufi zuwa ga tauhidin Allah na uluhiyya, cewa shi ya cancanta abotata masa. Malaman tafsiri sun yi hujja da wannan aya akan tabbatar da cewa lalle akwai mahalicci da ita da ire-irenta. Allah mahalicci ne, shi ya halitta kuma shi ya cancanta abotata masa, kamar yadda Ibn Kathir yake ambata a cikin tafsirinsa, yake cewa faman ta'ammala fa inna man ta'ammala hadhihi al-mawjudat as-sufliyyah wal-ulwiyyah, wanda ya tsaya ya kalli waɗannan halittu na sama da na ƙasa, ruwa da ke sauka da ita kanta sararin samaniya, ya kalli abin da ke ƙasa na tsiro da ita kanta ƙasa, wa ikhtilafi ashkaliha, da bambancin nau'inta, wata ƙasar tana nan haka level, wata tana nan mai ramuka da tuddai, wata mai duwatsu, wata fara, wata ja, wata mai marmara, wata mai laushi, wata mai yashi, yace wa alwaniha wa tibaiha, da launin halittun da bambance-bambancen su, tsirrai ga sunan iri daban-daban da wanda ka sani da wanda baka sani ba, yace wa manafi'aha, sannan ka tsaya ka lura da irin amfanin da ake samu daga tsirrai, da amfanin da ake samu daga ƙasa, da amfanin da ake samu daga ruwan sama, wa wad'iha fi mawadi'in naf'i biha, da kuma yadda Allah ya sanya kowanne a inda za a amfana shi, kowane nau'in halitta Allah ya aje shi daidai inda yake so mutane su ci amfani shi, yace muhakkama, Allah ya yi wannan shiri tsari ne ban sha'awa, alima qudratu khaliqiha, duk wanda ya lura zai san lallai Allah da ya wannan halitta mabuwayi ne, wa hikmatahu, Allah da ya halittan nan mai hikima ne, wa ilmahu, Allah da ya halittan nan masani ne, wa itqanahu, Allah da ya halittan nan ƙwararre ne wajen halitta, wa azima sultani, Allah da ya halittan nan wato Ubangiji ne mai ƙarfin mulki. Wannan duka maganganun al-Imamu Ibn Kathir ne a Dimashqi, Allah ya gafarta masa, a cikin tafsirinsa. Dan za a yi tunawa a baya mun ambaci wata magana cewa a wannan zamani an samu yawaitar mutane waɗanda suke ƙaryata samuwar Allah, wanda suke musu suke jayayya, wanda ake ce musu atheists, wato ‘yan ba Allah, wanda kafirai ne asalan, maguzawa an yi su a zamanin da, ana ce musu dahariya, wanda suke cewa in hiya illa hayatun dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidhalika min ilm in hum illa yadhunnun, wanda suke cewa su a wurin su rayuwar duniya a ci a sha ne kawai, a kwanta bacci a tashi har a mutu, idan sun mutu kuma ba maganar tashi, zamani ne kawai zai tafi da su ya maye gurbin su da wasu, in na mutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, suka ce babu abin da ke kashe su sai zamani, Allah ya ce wa ma lahum bidhalika min ilm, ba su da masaniya akan abin da suke faɗa, in hum illa yadhunnun, zance kawai suke yi na zato da kamakan. Wannan aqida mummuna ta atheism, abin takeici, tana yaduwa a cikin musulmi, wato za ka samu ‘ya’yan musulmi da yawa yanzu suna ƙaryata samuwa Allah, galibinsu matasa ne, ‘ya’ya ne na musulmi, iyaye da kakanni ba a san ma farkon musulunta a cikin danginsu ba, amma galibinsu yara ne da suka samu dama, ko dai dama da iyayensu suka ba su, ko dama da gwamnatocin ƙasashensu suka ba su, aka dinga ɗibansu ana kai su jami'o'in ƙasashen Turawa, waɗanda wannan jami'o'i galibi an gina su ne a kan karatu na tsantsar karatun philosophy na ba a damu da wato na philosophy na materialism, wato kawai abinda ake gani a nan duniya da abinda scientific research ya tabbatar, duk wani abu da yake abinda ake ce ma mawara at-tabi'a transcendental, to ba ruwan sanci abinda zai faru a kabari da bayan mutuwa da abinda zai faru bayan an tada alkiyama, duk ba su yarda da wannan ba, saboda haka suna ƙaryata samuwar mahalicci, suna ƙaryata samuwar Allah, suna ƙaryata samuwar wato lahira da azabar kabari da aljanna da wuta da mala'iku da duk abubuwan da muka ji an ce yu'minuna bil ghaibi, to su ba sa imani da ghaibin, abin takeici ‘ya’yanmu na musulmi da ake sa su a waɗannan makarantu, wanda akwai su a ƙasashen waje kuma akwai burbushinsu a cikin ƙasashen musulmi, sannan akwai irin waɗannan malamai masana ƴan boko da suke karatu a ƙasashen kafiran sannan suka dawo jami'oyin ƙasashen mu suna da wannan burbushin kafircin a tare da su su suke koyarwa a faculties da departments so da kace su cusa ma ƴaƴan mutane irin wannan mummunan ra'ayi mafi karancin abin da yaro zai samu kanshi akai shine ya samu kanshi a cikin rudani da shakka ya samu kanshi a cikin irin halin munafikai dinnan la mu'minun musaddiq wala kafirun mukaddib shi bai yi imani cikakke ba kuma shi ba kafiri bakin kafiri ba so da haka wasu sai su ƙi yin sallah ko su dinga zagin addini ko su dinga izgili da abubuwan da addinin Allah yake tabbatarwa wannan wajibi ne akan iyaye mu fadaka idan za mu kai ƴaƴanmu karatu mu sani da cewa karatu mafi daraja mafi muhimmanci ga tsirarsa a wurin Allah shine karatun addini wajibi ne mu koyar da su addinin Allah su san Allah kafin su fara dulmiya cikin wani abu na duniya karatun boko sana'a ne haka za a yi shi ne gwargwadon bukata irin wanda ake ganin za a yi a tsira amma lalle ya zama da ƴaƴa an kai su inda za su tabbata akan addininsu wanda duk ya kai ƴaƴan shi inda za a je a halakar da su yana da zunubi irin zunubin wanda suka halakar da su kuma sun tashi tafiya wuta ba za ka tsira ba akwai yara da yawa akan internet waɗanda saboda access da suka samu da irin waɗannan tashoshi na kafirci da barna sun an shayar da su irin wannan guba ba su ma sani za ka yi samun yaro yanzu ɗan musulmi da ramadana nan bai azumi ba ruwan shi kawai yana ganin ya raya ce ya ji yunwa saboda mene shi bai yarda da wannan addinin da za a ce kawai haka nan kawai ya ji yunwa ba wa ya tabbatar da cewa in ya ji yunwa za a ba shi aljanna wa ma ya tabbatar da akwai aljanna za ka samu ɗan musulmi bai yin sallah saboda ya yi karatu a ingila ko a fari ko a johannesburg ko a wani gari cikin garuruwan arna sau da haka wannan abin tashin hankali ne abu ne da ya kamata mu tsaya mu nutsu kuma mu san cewa babu abin da za ka bawa ƴaƴanka wanda zai musu gado mafi muhimmanci fiye da ka bar su akan addinin Allah annabin Allah yaquba alaihi salam da zai rasu ne yake cewa am kuntum shuhada in hadara yaquba almaut in kana libanihi ma ta'buduna min ba'd ya zo zai rasu yana kan gadon mutuwa yana tambayan ƴaƴansa yace me za ku bar ta a bayana qalu na abudu ilahaka wa ilaha abaika min qabl ibrahima wa ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun sannan ya hankalin shi ya kwanta yaji cewa zai mutu akan imani ɗaya daga cikin su annabi yusufa yana addu'a yana cewa rabbi qad atitani min almulki wa allamtani min ta'wil alahadithi fatira as-samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani muslim Allah ka sa na mutu musulmi duk abin da ya samu a duniya da ya mutu musulmi ba yayi asara kuma Allah yana cewa la tamutunna illa wa antum muslimun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yana kan gadon mutuwarsa yana fama da ciwon ajali zazzabi yayi masa zafi Aisha take cewa ana jika hankici zaka saka a goshin shi sai hankici shi ma sai ya fara dabi saboda zafin zazzabin jikinsa sai ji wasu daga cikin matan shi suna fira suna labarin wata coci da suka gani a Habasha wadda ta burge su me ya abin da ya burge su a cocin gumaka masu kyakkyawan structure da aka yi sculpture a cikin wannan coci ne ya burge su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a daga ne aka daga shi ya zauna ya fara wa'azi akan tauhidi yana cewa waɗannan mutanen da kuke gani ai sun riga sun halaka ulaika qaumun ujilat lahum tayyibatun fi hatim ad-dunya waɗannan kafirai masu bautar gumaka wasu mutane ne waɗanda aka gaggauto musu da wato abinda za su mora a lahira aka gaggauto musu da shi a nan duniya ba su da rabo a lahira wannan shine halin kafirai shine halin maguzawa shine halin masu shirka to dan menene za ka sa ɗanka ka biya kuɗi makudai ka kai shi makarantar da za a koya mishi ilimi ga yaro ya je makaranta ya dawo zai ci abinci ya fara a rufe ido yana addu'a irin ta ƴan coci yana haleluya kai kuma baka damu ba tunda ya iya turanci ba ko abu shakka wannan dayusanci ne wato rashin kishin addini rashin kishin imani ne da addinin ya jama'a musulmi ne kokari mu tuba ga Allah mu sani da cewa ƴaƴanmu amana ce da Allah ya bamu wajibi ne kuma mu rike wannan amanar mu tabbatar da su akan fitra ta tauhidi su tsira kuma mu tsira baka lafiya ciki lafiya Allah wadake suke tsare mu saboda haka ba mu ga cewa malaman musulunci tun da can sun bada muhimmanci sosai wajen yi ma irin waɗannan zindikan waɗanda ba sa bin addinin Allah wajen yi musu bayani game da addini da kuma mai musu da martani idan mun zo insha Allah a gobe za mu ji wasu daga cikin maganganun malamai game da mai da martani ga ƴan dahariya da ƴan atheist da waɗanda suke cewa ba Allah da masu musun samuwar Allah duk an haɗe su an markaɗe su gaba ɗaya a cikin zindiƙai marasa imani wanda suke mukabara suke girman kai ga samuwar Ubangiji mahaliccinsu Ubangiji Allah ya tsare mu Allah kuma ya sa mu cika da imanin mu bari mu yi attempt wasu daga cikin tambayoyi jiya ɗaya kawai muka samu muka amsa wannan ya wannan ba tambaya bane yana baran addu'a cewa muna da niyyar zuwa umara amma visa ta bata sauka ba to Ubangiji Allah ya sa ta sauka Allah ya sa a samu visa duk masu niyyar zuwa umara Allah ya sa su samu visa su tafi umara umara a cikin watan Ramadana tana da lada sosai ladanta kamar ladan wanda ya aikin haji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yake cikin Bukhari da Muslim ƴan Najeriya su ne suka ja ake samun matsaloli da yawa game da al'amarin visa da take yin latti Allah ya kyauta wannan yake cewa game da cikon sallah idan na samu raka'a na ƙarshe a sallar isha yaya zan cika wannan zan yi karatu ne a bayyane da fatiha da sura idan mutum ya zo masbuki akwai ahkam na masbuk wato mutumin da ya zo ya riski liman yana sallah duk abin da ka samu magana mafi tabbas a gun malamai bayan sabanin da suka yi shine duk abin da ka samu kai a gunka shine farkon sallah saboda ka wannan raka'a ta ƙarshe da ka samu da liman a gurin ka ita ce raka'a farko saboda ka in ka tashi za ka yi irin abin da ake yi a raka'a ta biyu sai kuma ka yi abin da ke biyo bayan raka'a ta biyu shine tahiyya kenan sai kuma ka tashi ka yi raka'a ta uku da ta hudu wannan shine tsari mafi wanda aka fi karkata zuwa gare shi wajen ramuwar sallah duk abin da ka samu shine farko sai ka gina akai haka ma ko a magariba ko a wace sallah ce wallahu a'lam wannan kuma yake cewa an ce idan mutum ya zo tahiyya ayyo annabi sallallahu alaihi wasallam salati sannan kuma akwai addu'a allahumma inni astaghfiruka har ƙarshe idan baka iya addu'ar ba an ce za ka iya karanta rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban gaskiya ne in an yi tahiyya yana daga cikin lawazim na tahiyya ayyo annabi sallallahu alaihi wasallam salati shi da alayansa cikakke a cikin tahiyya sannan kuma addu'an ba wannan bane lafazin allahumma inni a'udhu bika من عذاب جهنم وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من المأثم والمغرب شيني الاستعاذة من أربعين شيني أدعى النبي صلى الله عليه وسلم بايا فاسين تا أشكن تهيس نيمان سألي دا عذاب كبري دا عذاب وطا دا بايشي دا عذاب كبر دا كما غموا دا الله لأبن الله فيها سنن سي النبي صلى الله عليه وسلم يقول تخير من الدعاء أعجبه daga nan kuma sai mutum ya zaba addu'a da yaga tayi masa akwai addu'o'i da dama da aka ruwaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wadannan su yafi cancanta ai idan baka samu halin yin su ba za ka iya yin duk abin da ya sauka idan ma baka jin yaren larabci Ibn Taymiyyah ya bada fatawa akan cewa za ka iya yi da duk yaren da ya sauka a cikin sujudaka ko a cikin tahiyyarka tambaya ta biyu yace jifa sihiri ya ake karyawa a magance shi to sihiri iri daban-daban ne kowane sihiri idan ya faru sai masu wato al'amarin sanin maganin sihirin sai sun fahimci wani iri ne sun za su fahimci da ake karya shi Allah ya kai mu can batu akan sihiri a cikin wa ma kafara Sulaiman insha Allah za mu yi ta'arudi ga wannan da yake ni ba mai ruƙuya bane amma dai zan faɗa abin da Allah ya sanar shi ne ya kawo wannan kuma yace muna da haƙƙi a wajen gwamnati kuma muna biyan haraji 100% amma gwamnati bata ba mu namu haƙƙin su saboda haka malamin wai sai na samu hanya ta yin diversion na nefa na san babu kyau a doka amma shin ne haka ban rage asara ba ba ka rage asara ba ka ƙara asara ne eh a ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa la takhul man khanaka addi al-amanata ila man ita manaka wanda ya baka amana ka biya amanar da ya baka dan mutum ya baka ajiya to ka biya mishi ajiyar da ya baka yadda take in yazo ya ganta yadda take sai annabi ya ce wala takhun man khanaka kada ka ha'inci wanda ya ha'ince ka to muqaddara gwamnati ta ha'inci al'umma ta ce su biya haraji kuma dokar harajin ta ce in sun biya ga abin da za a yi amma su al'umma suna ganin ba a yi yanzu wannan in muka kaddara cewa gwamnati ta yi ha'inci to bi halasta ma kai ka yi ha'inci yadda Allah zai tuhumi shugabanni akan wannan rashin gaskiyar da suka yi kai ma haka Allah zai tuhume ka akan dabashin da kai na nefa saboda ka je ka gyara shi kuma kan kati kuma mun gani haramu ne yin dabashin da nefa haramu ne ba daidai ba da duk wani ha'inci da ka sani kuma wajibi ne mutum a matsayin shi na ɗan ƙasa na gari ya biya tax ɗin da ke kansa an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi yake cewa za a yi wasu shugabanni azzalimai yace aka ce azzalimai ne wanda suke da riga irin ta mutane amma zuciya irin ta kyarkeci sai aka ce ya manzo Allah ya zami da su nabi yace ku ba su haƙƙin da ke kanku na musu biyayya da bin doka haƙƙin ku da suka kwace ku ne ma a wurin Allah wannan shine abin umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama nabi yace a ba su haƙoƙinsu haƙoƙinmu kuma mai Allah ya isa Allah zai kwatar mana haƙoƙinmu a gurinsu a ran da ba za su iya biya da kuɗin duniya ba sai dai su biya da ladansu in ba su da lada a ɗebi zunubinmu a jibga musu saboda haka su ne a ruwa Allah ya kyauta wannan ma wai tambaya ce akan sihiri ina ga bari mu jinkirta wannan tambaya akan sihiri sai an je batun sihiri ɗin ko wannan kuma yake cewa wai did a crime to avoid an hypocrite shin wai zunubi ne laifi ne ka guje ma munafiki wanda in an zo cikin azumi zai zo cikin mutane ya ta gulma da faɗan zance mara kyau ba laifi ba ne abin da ya kamata kenan dama ka yi waqad nazzala alaykum fil kitabi an idha sami'tum ayatallahi yastahzi'u biha Allah ya ce ya saukan mana a cikin alqur'ani idan ka ji ana wato zance ana izgili da ayoyin Allah to ka gudu kar ka tsaya a wajen kar ka saurari wanda suke izgili da ayoyin Allah wanda yake cin mutuncin mutane ko yake ɗauko magana ta ƙarya da gaskiya musamman a watan Ramadana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ba zai iya barin ƙarya ko aiki da ƙarya ba to Allah bai buƙata azumin shi na da gaskiya aiki da ƙarya ka tsaya kana sauraron ta daya kana jin me ake yi har wani abu ya darsa sai a cikin zuciyarka har ka je ka gazgata muna ganin bari mu saurara haka saboda kurewar lokaci insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba na gobe kenan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ya Allah muna